Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin nakasa ba kasawa ba ya danko ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda suka samu halartar taron nan na Mandela Fellowship wanda ake kira a Hausance tsarin koyar shugabanci daga matasa ga matasa a duniya baki ɗaya. Mun samu ganawa da Isiyaku Adamu Gombe, dan mutanen Gombe kuma shugaban kungiyar makafi ta Najeriya, wanda kuma ya samu halartar wannan abu da aka yi na shirin koyar da shugabanci ga matasa ƴan Afirka musamman. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Amin alaikum assalam.
To da farko, da wa nake magana a cikin shirin namu ne?
To sunana Ishaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi na Nigeria.
To malam Ishaku, barka da warhaka, ko ince barka da zuwa Amurka.
Yawa,
na sauraro zai ce a na Najeriya kuma gashi a Amurka. To a bakin waka an ce a bakin mai ita tafi dadi, ya zamu ji tiryan-tiryan a bakin ka in mai sauraro yayi hakuri. Da farko, kafin mu je ga jinyar da aka yi harkar honan Amurka, me ka fahimta da kalman nan da Bahaushe yake amfani da ita wurin kiran wanda suke da bukata ta musamman ta cewa nakasassu ne?
Na farko dai, kalma tana da, ko kuma harshe yana da tasiri game da yadda mutane suka fahimci abu da kuma yadda suke daukan abu. So a ce mutum nakasasshe, ko kuma a ce kalmomin da mutane suke faɗa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Duka gaskiya wannan ba kalmomi ba ne wanda suka dace, kuma ba a mana adalci wajen irin wannan fadan kalmomi. Idan ka ce mutum na kashashe, wato abin da ke nufi wato kaman ya nakasa ba zai iya yin komai ba sai yadda aka yi da shi, wanda kuma gaskiya ba haka ba ne. Wanda lokaci da kuma tarihi da kuma zamani ya gwada mana kan cewa duka wannan kalmomin ba su da tasiri, kuma ba yadda ake ɗaukan ba haka muke ba.
Haka. Mutane da yawa wanda suke da ido, ko suke da hannu, ko suke da kafa, suna kasa cimma abubuwa da yawa a rayuwa. Sai kuma muka ga gashi zamani ya zo da cewa masu wannan irin bukatu na musamman na rashin wata gaba ko wani ido, sai gashi suna cimma abubuwa da yawa a wannan zamanin, wanda hakan ya ƙaryata cewa su ba sa iya komai a rayuwarsu sai a yanda ake da su. Wata irin nakasa kake da ita?
Alhamdulillah, ni mara gani ne, bana gani tun ina dan shekara 7. Allah Ubangiji ya darbe ni da rashin gani, kuma da haka na tashi, da haka na yi primary, da haka na yi secondary, da haka na yi degree na farko, na yi na biyu, kuma yanzu ina shirin degree na uku in Allah ya yarda.
To dan bani karamin tarihin yanda rayuwarka ta fara a cikin minti biyu ko uku.
To kamar yadda na gaya maka, na samu rashin gani tun ina dan shekara 7. Kuma iyayena suka kai ni makarantar makafi na Bauchi, kuma inda na yi makarantar makafi a Bauchi. Daga nan na je na yi secondary na Ajos, na dawo gida Gombe inda na yi jami'ar jihar Gombe, inda na karanta political science ko kuma kimiyyar siyasa. Bayan mun dawo daga botan kasa, su jami'a suka duba wasu daga cikinmu, suka dauke mu aiki, kuma suka tura ni kasar Ingila, inda na je na yi degree na biyu a bangaren siyasa da tattalin arziki, wanda kuma na dawo yanzu ina musu aiki a gurin su. To bayan nan, ganin cewa kungiya na haɗin kai yana da daɗi, don su suka zo gidanmu a wancan lokaci, suka ce a sa ni a makaranta. Bayan na gama makaranta,
su kungiya su suka kiran da a sa ka a makaranta lokacin da kake ƙarami?
Kwarai da gaske, su zo har gida suka samu kakana, suka ce a kai ni makaranta.
Kungiyar ta irin mutane haka masu nan kasa, ko kuma bukata ta musamman ta makafi,
wanda yanzu nake shugabanta na kasa.
To tun kana yaro take kenan?
Tun 1968 aka kafa kungiyar a Najeriya.
Masha Allah.
To bayan sun zo suka faɗi kan cewa kai ni makaranta, to nima bayan na gama suka zo suka ce to ya kamata mu matasa mu shiga cikin kungiya. Kuma alhamdulillah muka shiga, na yi sakatare na kungiya na jiha, kuma na yi sakatare na ƙasa. Yanzu kuma a 2015 aka zaɓe ni shugaban kungiya a zaɓenmu da muka yi a Lagos, wanda yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan kungiya, wanda sakatarenmu tana Lagos.
To kenan kai ba ma arewa ce kungiyar ba, kawai kudu da arewa ne, guda ɗaya ce?
Guda ɗaya ce, jihohi 36 har da Abuja, duk muna da membobi, kuma sakatarenmu tana Lagos.
To masha Allah. To malam Isiyaku, al'amura na Bahaushe ko in ce na mutanen Arewa da na Kudu ba sai an gaya maka ba. Yaya nakasa take in aka ce wannan yana da wata bukata ta musamman a jikin sa a Kudu da kuma Arewa? Ya zaka hada mun tun daga kungiyar kucin tana da rishi a Arewa, a Kudu da Arewa?
Well, gaskiya abubuwa ne mabambanta guda biyu. Mu na farko, yawanci a Arewa idan aka samu nakasheshe a cikin biyu abu da yana faruwa, ko ayi watsi da shi ko kuma a masa rikon da ba zai yi amfani ba.
To
in an yi watsi da shi, abinda nake nufin watsi da shi shine ba za a kai shi makaranta ba, za a kyamace shi, a boye shi, daga baya ya fara shiga bara, shikenan ya shiga duniya ya ta yawon barace barace da gidan sarkin makafi sai gidan sarkin guragu, inda zai karata kenan ba ruwansa da ƴan uwansa. Shikenan. So kaga ba a bashi kulawa nan musamman ba an yi watsi da shi. Ko kuma a gwada masa gata, a rike shi, a hana shi komai, a hana shi makaranta, a masa komai, sai daga baya kuma yanzu ya zama mutane ji daɗi.
Dan ba abin da zai iya kanshi.
Dan ba abin da zai iya yi. Kuma ba za a iya ci gaba da masa abin da ake masa ba. Watakila wanda suke masa masu kau.
Haka.
To sai kaga a cikin ɗaya ko a cikin biyun nan ɗaya yake faruwa a tsakaninmu da kasun Arewa. Yi mafiya yawancinmu. So amma a Kudu gaskiya tsarin daban ne. Wanda yanzu maganan da nake maka shi shugaba da na karɓa a hannunsa ma'aikacin banki ne wanda ya kusan managing director a Access Bank, yanzu haka yana headquarter a Lagos Marina.
Ba Bahaushe bane.
Ba Bahaushe bane dan Akwai ne. To wanda makatunmu ko da guragu ko da abun nan su riga sun ci gaba, na farko al'umma tana ba su kulawa na musamman, kuma ana kai su makaranta, bayan kuma sun dawo daga karatun kuma ana daukan su aiki, kuma aiki mai daraja. Yanzu misali duk makatunmu ko guragu da suke aiki a Arewa, sai dai ka samu suna aiki a ma'aikatar makafi ko kuma a kai su wani social welfare
a jibiya nan.
Yawo a jibiya nan, babu wani albashi na musamman, babu wani kulawa na musamman da ake ba su. So wanda su kuma zaka samu, ni a Kudu na san makafi da wanda suna aiki a NNPC, na san wanda suna aiki a bankuna, na san wanda suna aiki a kamfanonin mai, wanda su riga sun ci gaba kuma suna taimaka al'ummarsu. To kaga ba za a kwatanta da ko kaɗan da mutanenmu na ko kuma na kasassunmu na Arewa da kuma irin ɗaukan da ake mana ba.
To kaga kamar misali, ni yanzu a matsayina na Usman Ahmad ba ni da wata nakasa a jikina ko kuma wata bukata ta musamman a jikina, amma yanda ake kallo ko kuma ake tarairaya ko kuma ake muzantawa da makamantansu ga mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman, abun yana cimin rai. To ya ake sauran mutane, abun bai damu mutane ne ko kuwa kuke ganin Bahaushe? Bahaushe yana da tausayin nakasashe ko kuke gani, ko san shi yake, ko san inna uwamu ne, san ya sha ya sanya kafarta?
Wato abu ne mai dan wahalan ganewa. A kai tsaye ba za ka ce Bahaushe ya tsani na kashe ba, sai dai mu ce watakila bai san me zai yi da shi ba, ko kuma bai san amfaninsa ba. In na ce bai san amfaninsa ba, da yake nufi ai misali idan ka san amfanin mutum, to za ka tarairaye shi kuma za ka masa duk abin da ya kamata domin ya amfani kansa, kuma shi ma ya zo ya amfani al'umman da yake ciki. To wannan tsarin kwata-kwata ba mu da shi a Arewa. Kusan an ɗauki nakasheshe cewa da abun da ya dace da shi shine bara, har zaka ja ko wani karin magana malam Bahaushe yake yi, zaka ji an ce kai wannan bai tsaya da kansa inda Allah ya ajiye shi ba. Wato abun da Bahaushe yake nufi shine akwai inda kai Allah ya ajiye ka matsayin kan nan nakasheshe, shi ma wanda ba nakasheshe ba ko inda Allah ya ajiye shi.
Kamar misali aga gurgu yana, kamar misali buga kwallon kwando misali.
Yawwa, aga gurgu yana kwallon kwando, ko kuma a ce aga gurgu ya dogara da kansa,
ko ya zama tela.
Ya zama tela. Ko kuma yayi wanka tsaf ya fito, ya sai ka ji an ce wannan bai tsaya da kansa inda Allah ya ajiye shi ba. Wato akwai inda Allah ya ajiye ka, a ganka a cikin tsumma, a cikin raki, kana roƙo ana baka sadaka. To in kai wannan a Arewa matsayin ka nan ka sheshe, to ka ajiye kanka inda Allah ya ajiye ka.
An fi sa a ganka kamar ka zagi sama.
Yawwa, abin da suke nufi kenan.
To Isiyaku Adamu Gombe, sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da tattaunawa tare da kai a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba, nan da mako daya ko biyu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin shi Isiyaku Gombe, shugaban kungiyar makafin Najeriya, sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Davis Question, Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.